Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25 ga watan da wato ga watan Fabrairu kenan shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19-25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Loldania a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta tashar Alpha Radio yayin da a duniyar gizo kuma za a ji mu a wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da dare. Baba ya ko makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai zamu kai ku babban birnin tarayya Abuja inda hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC ta sanar da sakamakon jihohi 9 na zaben shugaban kasa kuma tana ci gaba da tattara sakamakon wanda suke shigowa. A jihar Kaduna kuma hukumar zaben jihar ta sanar da sama da sakamakon kananan hukumomi 14 cikin 23. Wata cibiyar rayi da demokaradiyya a Najeriya mai sa ido akan zabe ta gargadi 'yan kasan su gujewa bayyana sakamakon zabe sabili da hadarin da ke tattare da yin hakan. Yayin da kuma ake jiran sakamakon zabe a Maiduguri babban jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi APC mai mulki da sayen ƙuri'u. Zamu kuma baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku ko kuma ku nuna muna irin rawar da kuka taka game da samun wannan zabe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Lambobin mu kamar kullun sune 202-205-6555 amma sai an kara alamar kari kana a jero lambobin. Kafin nan sai mu ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sufil Hashim Gumal. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba, amma babbar jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da kirgin tana mai cewa ba daidai bane kuma ba za ta amince ba. Yau Litinin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta ce Buhari ya ci zabe a kalla jihohi 6 inda kuma abokin takararsa Atiku Abubakar ya lashe babban birnin tarayya Abuja. Shugaban jam'iyyar PDP Uche Skandus ya ce jam'iyyarsa ta gano maguri a jihar Nasarawa da kuma babban birni. Da yake magana a wani taron manema labarai a Abuja ya zargi gwamnatin Buhari da haɗa kai da hukumar INEC don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar. Skandus ya ce PDP tana da abin da ya kira sakamako na haƙiƙa daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar. Amurka ta nuna damuwarta akan shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya duk kuwa da cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zangar injinin gwamnati. Za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta ɓacin da shugaba Umar al-Bashir ya ayyana a ranar Juma'a da ta gabata. Muƙaddashin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Jonathan Cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau Litinin. Faɗuwar tattalin arziki da ƙaruwar farashin kayayyaki sun haifar da zanga-zanga ta tsawon watanni 2 a faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi kira ga shugaban ƙasar su mai shekaru 75 a duniya da ya sauka daga mukan mulki. Jami'an tsaronsa sun mayar da martani ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa da alburusan roba da na gaske. Masu gwagwarmaya sun ce akalla mutane 56 suka rasa rayukansu a lokutan zanga-zangar batun da gwamnati take amincewa da shi. A yau Litinin fadar shugaban kasa ta fitar da sanarwar ƙara tsananta lamura ƙarƙashin dokar ta ɓacin tana mai haramta duk wani taron jama'a da kuma gudanar da zanga-zanga. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta Donald Trump na tare da shugaban wucin gadi na kasar Venezuela Juan Guaido 100%. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen kasar Venezuela. Ya ce muna tare da ku da sauran duk ƙasashen da suka hallara a nan a yau. Za mu ci gaba da kasancewa tare har sai kun samu demokaradiyya da ƴanci. Mike Pence kenan a wani jawabi da ya gabatar wa 'yan kungiyar Lima biyo bayan ganawar da yi a babban birnin Colombia Bogota da Guaido da shugaban kasar Colombia Ivan Duque. Pence ya ce dole ne shugaban kasar Venezuela da ake jayayya da shi ya sauka daga kan mulki. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya tsinkayar mu'amalar mai kyau tsakanin wato ya tsan mukamala mai kyau tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a babban taron kolin da zasu gudanar a kasar Vietnam a cikin wannan makon inda Far White House ke cewa babban makasudin tattaunawa shine a dakatar da shirin makaman nuclear kasar Koriya ta Arewa muna fahimtar juna nayi imani amma za ku ji wato za ku ci gaba da gani a ƴan kwanaki masu zuwa a cewar Trump jiya Lahadi Shugabannin biyu sun hadu a watan Yuni inda daga baya Trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Amma idan ya gana da Kim a ranar Laraba da Alhamis a birnin Hanoi babban birnin Vietnam, babu wata babbar shaidar da ke nuna cewa ana samun ci gaba a alƙawarin da Koriya ta Arewa ta yi na dakatar da shirinta na nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi cewa babu wani sauyi akan takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakabawa Koriya ta Arewa.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To tuni dai wato hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC a Nigeria take wato ta riga ta sanar da sakamakon zabuka na wato dan shugaban kasa da aka yi a jihohi kusan 9 kenan wanda har yau dai shugaban Muhammadu Buhari shine ke kan gaba a wannan sakamakon da aka fitar a jihohi 9. Wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya yana nan zauren taro na kasa da kasa a birnin tarayya Abuja inda ake tattara sakamakon zabe kuma ana sanar da su ga jama'a ya kuma aiko mana da wannan rahoto.
APC 219,231 votes.
An fara gabatar da sakamakon zaben shugaban Najeriya daga jihohi biyu na kudu maso yamma da suka fara isowa. Jihohin sun hada da Ekiti da Osun. Manyan jam'iyyu biyu APC mai mulki da PDP mai adawa ke tasiri. Dan sabbin jam'iyyu akwai wacce ta samu kuri 12 kacal a daya daga cikin jihohin. A jihar Ekiti APC ta shugaba Buhari na kan gaba da kuri'u 219,231. Inda PDP da dan takaranta Atiku Abubakar ke bin baya da kuri'u 154,032. A Osun ba tazara mai yawa tsakanin manyan 'yan takarar, inda APC ke da 347,634, PDP na da 337,377. Mai wakilai ke cewa ne.
Sunana Dr. Muhammad Abubakar, kuma ni ne shugaban Buhari Support Organization wato BSO na ƙasa.
Me zaka ce zuwa yanzu kan sakamakon da ke fito?
To alhamdulillah ga yana ana fadan sakamako yanzu wanda ake kai na babban birnin ƙasa shine na uku daga cikin sakamako da ake jira na jihohi 36 har da ita babban birnin ƙasa a ce 37 kenan. So muna dai jira tun daga dai jiya dai ba a samu ko ɗaya ba tukuna yau ne dai aka samu guda biyu ga na uku din.
Na ga ita APC ku kuna kan gaba a jihar Osun da jihar Ekiti.
Haka
ne. Amma nan Abuja babban birnin tarayya PDP take gaba da ku.
Haka ne. Mun gani yanzu da aka faɗa. Ka san shi wuri ne dama wanda yake ai dandali ne na duka. Saboda haka zaka iya samun bambancin ra'ayi da dama ko ina da ina kuma siyasa dama ta gaji abubuwa irin haka.
Amma dukta ya kake ji a ranka yadda sakamakon yake fitowa zuwa ƙarshen sa?
To alhamdulillah muna sa ido gashi nan yana fitowa din kamar yadda ka gani din an yi jihohi uku ko biyu in ce da babban birnin ƙasa a guda biyu muna gaba kuma ga wannan ɗayan da ita ɗaya jama'iyyar take gaba saboda haka muna sauraro muna kuma jiran sauran jihohi su ci gaba da tawwa insha Allah.
Da alamu kammalallen sakamakon zai kai gobe ko ma fiye don yawan jihohin da kuma tsarin gabatar da sakamakon a tsanake. Nasiru da Malika muryar Amurka daga ɗakin gabatar da sakamako a nan Abuja.
To madalla a gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya. A jihar Kaduna kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar ta sanar da sama da sakamakon ƙananan hukumomi 14 a cikin 23. Ga Lawal Isa Ikara da ƙarin bayani.
AAT 04 ADT 06 ADC 119
Daya daga cikin malaman zaben da suka tattaro alƙaliman zabukan da aka yi a ƙananan hukumomi 23 jihar Kaduna kenan a lokacin da yake sanar da sakamakon zaben da aka yi a ƙaramar hukumar shi tattara alƙaliman sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi a sassa daban-daban na jihar Kaduna dai na ci gaba da gudana ne a ofishin hukumar zaɓe na jihar Kaduna. Kuma ya zuwa ƙarfe 10:30 safiyar wannan rana ta Litinin kafin a tafi hutun da sai ƙarfe 2 za a dawo hukumar zaben ta karbi sakamakon zabe daga ƙananan hukumomi guda 14 yayin da aka ci gaba da karban sakamakon ragowar ƙananan hukumomi guda 9 da suka rage da ƙarfe 2 ranar wannan rana ta Litinin a garin Kaduna. Sai dai didda yake karban sakamakon zabubukan da ƙananan hukumomi a jihar Kaduna na ci gaba da tafiya ba ta da wata tangarda ba wasu daga cikin waɗanda ke sa ido wajen ganin an karbo wannan sakamako sun dan nuna damuwa.
To sanarwa Dr. Abdullahi mai kudin nuhu. No alhamdulillah gaskiya ana kokari dan saboda kaga ba hayaniya komai a tafiya didin da ya kamata ba tashin hankali.
Ana ganin irin rahotannin nan na dan sace akwati da sauransu kamar a yankin Igabu da sauransu wasu abubuwa ne da za a iya nuna damuwa.
Sai kaga shugaban ƙasa cewa duk wanda ya dauki ya falla da gudu yana bayayin rashin to tunda an samu ai sai a ce ai kaman da ka bada doka yi muna da labari an kama amma ga mun tambayan ayin tattauna ba abin da faɗa mana.
Sunana Professor B. E. Sambo. Yanda ake karban sakamakon zaben nan tun jiya dai da aka fara ba laifi amma mun lura cewa akwai wasu matsalolin da aka samu a lokacin da ake tattara kuriyun wanda bamu gamsu da abubuwan da aka ce sun faru a mazaban da suka sa aka sauke wasu kuriyun na mazaban ba.
To ko me ra'ayin wakilan manyan jam'iyyu na PDP da APC da ke wajen wannan tattara alƙaliman zaɓe?
A sunanan Nuhu Ajiyana Audu ni ne wakilin PDP a Coalition Center na Kaduna State. Muna da wakilai a ƙananan hukumomi. So idan wakilanmu ya kamata su bi su su ba su zo nan wannan yana faɗa su ce gaskiya ne shin gaskiya ne gaskiya ne amma ba haka kawai in sun zo shi wannan coalition officer ya zo ya ba da rahoto shikenan sai ce an karba shi ina tun ji ana haka nan na ba da shawara ne ce ya kamata ana karba ba wai a ji daga wurin mutum daya ba
amma yanzu kun gamsu da sakamakon da aka bayar
a mun gamsu mu ba ma wani mun san da ikon Allah Allah yana bayan mu.
Suna na Husaini Barmogumi dan APC ne na sosai kazu kaga an kawo mu wata takarda amma mu muna amfani da kimiya ne ta test take magtafiya a iska ne kafin ta zo mun gani
amma magana yake ta cewa ai su shedun da suka ga abin da ya fara ƙananan hukumomi zai ce in sun zo sun bada ba'asi na abin da aka yi ƙananan hukumomi ba a ku da kuke zauna anan ba
ka ji karba karba ne duk abin da ka jiyo akwai form EC40H anan za a rubuta rahotannai sai ya ba sai ka bani duk abubuwan da suka faru mun gani an saci akwatuna an yi dangwale an yi wane aikin banza ne a wuri na minti uku ne
kun gamsar sakamako
wasu yadda aka rubuta dole muna ai kuma akwai mataki na gaba inda suka yi wasu abubuwa da ba daidai ba
ya zuwa lokacin da aka tafi hutuna tattara alƙaliman dai cikin ƙananan hukumomi guda 14 da aka ambata jam'iyyar APC na kan gaba da ƙananan hukumomi guda 9 yayin da jam'iyyar PDP ke da ƙananan hukumomi guda 5 din da take kan gaba kuma ana sa ran idan komai ya tafi daidai za a karkare karban sakamakon rago ƙananan hukumomi guda 9 da ba a karba ba a wannan rana ta Litinin a garin Kaduna. Isa Lawadi Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaishe ka Isa Lawadi Kara. A birnin tarayya Abuja kuma cibiyar raya demokaradiyya a Najeriya ta CDD a takaice wacce take sa ido kan zaben da aka yi ta gargadi 'yan Najeriya su guji bayyana sakamako zabe tun hukuma bata tabbatar ba saboda hadarin da ke tattare da yin hakan. Ga Hassan Baina Kaina da rahoto akan haka.
Daya daga cikin batutuwan da cibiyar raya demokaradiyya ta tabo a taron na manema labarai shine yadda kowa ma ya zama malamin zabe a kafofin yanar gizo irin su Facebook inda wasu ke tiyata sakamakon zabe na bogi. Jim kadan bayan kammala taron manema labaran wakili a wannan cibiya Dr. Abubakar Kari ya min karin bayani dangane da illar hakan.
Akwai illa kwarai da gaske kaga waɗansu da gangan suke tura sakamakon zabe na bogi wanda kuma mutane da yawa suna that. To kage idan na zahiri ya fito sai a fara tunanin cewa ko an yi maguɗi. Kuma wannan abu baya ma kan tsarin doka tunda hukumar zabe ta fito karar ta ce ita ce kawai take da alhakin bayyana a sakamakon zabe. To amma kuma idan aka bi ta barawa sai a fita wani. Irin sai da tafiyar hawainiya da hukumar zabe take wurin bayyana sakamakon zabe. Kusan shi ke kura wannan wuta ta a rika turo da sakamakon zabe na ƙarya.
Dr. Sani Adam Abdallah ya ji hankalin irin mutanen da ke riga mallam masallaci wurin yada sakamakon zabe na bogi.
Matsalan da ake fama a zamanin da muke ciki yanzu shine illan social media. Yadda da an yi zabe wasu za su dinga aika da result na kaza na kaza na kaza na kaza. Shi yasa wata ƙasa kamar Zimbabwe da Congo suka yi zabe kwanakin baya suka yi kulle wannan bangaren social media din saboda a daina aika irin wayannan labarbarun banza da ofin saboda wasu labarbarun ba gaskiya bane. In aika zabe ba fitar da sakamako ba ai jirin tsammani ake. Abin da ya kamata ai shine ai haguri a bi tsarin da INEC da sharadin kundin zabe bi.
Professor Jibrin Ibrahim yace in har mutum na ganin dole sai ya yada sakamakon zaben ta yanar gizo to ya tabbata sakamakon daga hannun hukuma ya fito.
Aka yi zabe kantoman zabe a mazaba ya gama idayen adadin abubuwan da aka ci ya kafa to kowa zai iya daukan wannan hoton ya nuna a duniya. Laifi shine in ba hukuma ta bada wannan results din ba aka je aka buga shine zai zama laifi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shika Malam Hassan Maina Kaina. To yayin da ake jiran sakamakon zabe a Maiduguri, babban jam'iyyar adawa ta PDP dai ta zargi APC mai mulki da sayen kuru'u. Haruna Dauda ya tattauna da wasu wakilan manyan jam'iyyun.
Yayin da wasu jihohi suka fara bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan su, wasu kuwa na ci gaba da tattara alƙalaman zaben ne don sanarwa jama'a irin gunayen da suka zaba shugabance su har na tsawon shekaru hudu masu zuwa. A yau da safen nan ne dai nazarci ɗaya daga cikin inda ake tattara waɗannan alƙalma dake daura da tashan Kano a cikin garin Maiduguri da ganewa idanuna yadda al'amura ke gudana. Yayin da na ga jama'a da dama na ta kai komo da kuma jami'an tsaro ake waye da wannan wuri, na kuma samu zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun nan guda biyu, wato jam'iyyar APC da PDP da suka fi bice wajen wannan zabe. Na kuma samu zanta da Alhaji Shatima Kakabe, shugaban jam'iyyar PDP na birnin Maiduguri, wanda ma ya soma da zargin jam'iyyar APC da sayan kuri'un mata wajen kada musu kuri'a. Kama da hidan mu ta kasance
a kasan garin ba harka yin waya da bi mata, shi yasa aka ba su kudi suka fara sayan kuri'a. Inda APC ne ya dan samu kuri'a, in ba dan nan ba ba za su kai labari ba.
Yanzu kana zargin cewa APC sun sayi kuri'a?
Wayyo ba kadan ba, matan ma yana jin tausayin su ba wallahi.
Wani tabbaci
yin a zahiri a gaba na ma.
Wannan zargi ne kake yi?
Ba zargi bane, ni ba dan garin bane. Ai ko ya riga ya san akwai yunwa gari din. Shi yasa mutum zai sayar yancin sa naira 500 naira 1000 cikin shekara da an kai yanka. Kona kowane kwana kan kwana nawa za ka yi, akan kowa nawa za ka yi. Bai lema shekara hudu.
To suka bar kakare yake nan ganin cewa kana.
Ba batun na kariya bane. Ba gama zaben ba yi. Kadan da suka samu din ma fannin mata ne. Kuma mata ma wai ba wani ma yunwa ne. Shine a dabe su an ba su kudi su kai.
Da kuma tambayi Alhaji Ali Usman Alkali wanda kuma ya kasance agent din jam'iyyar APC a don tattara waɗannan alƙalman zaɓen, ko me zai ce game da wannan zargi da jam'iyyar PDP take musu?
Mu a cikin tsarin mu na party mu ba ma zargin mutum da abu. Mutum in ya ce an sayi ku, in ya ce an ce an sayi kuriya, sai ba sai fito da evidence sashi. Zahirin kowa ya gani daga polling unit har zuwa inda ake karban kuriyo da sauransu. Ba wajen da aka nuna cewa ai PDP ko kuma abin nan, ai kuma ai akwai observer sai. Ya kamata observer sune za su ce eh gashi na tunda suna nan a ko'ina, kuma ba uniform mai da su, suna nan a farin kaya ne.
To shi wannan shugaban jam'iyya ne na birnin Maiduguri yace ya gani a idanunsa aka yi haka.
Ka san a kowane lokaci duk abin da ya zo maka bakin ka in yana daɗin fada za ka fada. Na saboda me?
In ka a gaban ka ya fada
yayi. In ya mutumin da ya zubar da kaca, ai ba abin da zai fada ba. Ba gaji mai fada ba. Yace inda a ce.
Ka kai da zargin da yake yi kenan.
Ai zargi na zargi kuma aka ce ka gina yayi. Ai inda ce mutum da gaskiya yake. Ai da ba zai yi ba zai faɗi haka ba ai dattijon ta kai wuce haka ai an kuma ai mutum ai ba rogo bane da zaka ce shi a kowane lokaci kuma gwamna yana faɗa akwai mutane wanda ba za shigo a cikin gari sai bayan shekara hudu lokacin zaben ya zo tukuna ya tattabi da me ba san me mutane suke cewa ba san me mutane suke ba because mutane ba su da confidence da su shi yasa mutane ba su zabe su ba kuma matan sun san cewa ko sun zo ba abin da za su yi shi yasa matan ba su goyi bayan su ba kuma ba su goyi bayan su ba
dan kuma tambayi Garba Usman Sadiq shugaban hukumar tattara alƙaluman zabe na birnin Maiduguri ko akwai wata matsala suka fuskanta a yayin da suke karban waɗannan sakamako ga da abin da ke cewa
da akwai gun da aka samu kuskure ta wajen wato listafta haɗin alƙaluma an hada wannan da wannan sai kuma aka kuskure ko da ɗaya ko da biyu haka wannan shine matsalar kai kuma kaga wannan ai ba wani abu ne da ba a tsammani ba
ka ce kuskure kamar bangaren su agency ne ko kuma bangaren su jami'an zabe da suka samu wannan kuskure
a wajen jami'an zabe ne
kan me zaka ce gani aka samu irin wannan kuskure
ni ba na kallon wannan da idan cewa kuskure da gangan akai saboda inda gangan ne zaka ga wato an sama kudan alƙaluma ne amma abin da zaka ga kuskure daya zuwa biyu zuwa uku wannan kai ka san ta wajen lissafi ne
amma zaba nan aka samu irin waɗannan kuskure
bai fi biyu ba
amma an gyara su kuma da ake
eh an gyara kuma mun sa su rattaba hannu
zaka da jama'a da dama na ci gaba da dakun sakamakon waɗanda suka zaba da kuma suke sa za su kasance musu shugabanni a shekaru hudu masu zuwa yayin da hukumar zabe mai zaman kanta take kokarin ganin cewa ta hada hancin sakamakon waɗannan zababbukan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
madalla a gaida Haruna Dauda sai dai ka da a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 51 bari mu dauki sauran lokacin kuma mu ba ku saboda ku kira ku nuna muna irin rawar da ku kuka taka don samun zabe cikin zaman lafiya ko cikin lubana lambar mu da za ku kira su ne wato 202-205-2655 sai a kara alaban wato kari kenan ko kuma plus 1 sai a dora wannan mobin to ina ji mun samu kira daga jihar Sokoto wani ne daga Sokoto
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa mai ku kuma sai kana tare da Usman Idris da Bunkari karamo ko mu ki da bincike da sassan Najeriya.
To bismillah. Muna jin ka.
To gaskiya alhamdulillah bakin mu gudu mun ba da tamu gudu mun warin wai da ka mata samu himmancin zaman lafiya lokacin zabe da bayan zabe.
Mashallah.
To haka kuma muna kare kira gare su da su kara ba hukumar zabe goyon baya. Zaman to duk a bari ta hudu abin da ta faɗa wannan tai wanda duk ya samu nasara to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ikon kamanta adalci wanda ba su samu kuma su duki abinci a kaddara ce gobe wani lokaci da suna iya samu
to mu gode ƙwarai da gaske bari mu je Funtuwa wani ne a Funtuwa
assalamu alaikum baba ku barka da yammaci
yawa
sunana Usman Manukan ne roron Funtuwa
to malam Usman duniya na sauraron ka
to alhamdulillah a gaskiya na yaba da wannan zabe da aka yi na wannan shekara ganin yadda aka ba da goyon baya yanda jama'a aka kada gura ba tare da tashin hankali ba to gaskiya wannan kuma abun farin ciki ne sai dai yanzu adalci ya rage ga ita hukumar zabe da kuma mu manyan mu duba mu gani kan yanzu an fara cece ku ce wanda muna gani in aka tafi haka ba su neman ma na jiya makoma ba kuma mu al'umma da muka yi muka bata lokacin mu ba su mana adalci ba
to mun gode bari mu je Gombe wani ne a Gombe
amma ne mu suna na Isa ne da Gombe
to malam Isa duniya na sarin ka
eh to gaskiya mun ya ba da zaben da aka yi sai dai sakamakon muna jira mu gani abin da Allah zai Allah za a wani shugaban bi alkhairi mun yi zaɓe lafiya ba ma ta taɓa tashi hankali a rumfan mu.
Yawwa to kaman wani irin gudunmuwa kai ka bayar na ganin cewa ba a samu ko kuma an samu komai cikin kwanciyar hankali. To bari mu ɗauki kira daga Kaduna mun rasa Malam Isa wani ne daga Kaduna.
Alhaji Abubakar Zuru daga Gwanci.
To Malam Abubakar bismillah.
Wallahi gaskiya abin da aka yi ya ƙayatar a jihar Kaduna. Daura muna kira ga sauran mutane da a zauna lafiya duk wanda Allah ya bashi ya rigi talakawa tsakanin shi da Allah abubuwan da ke damun talakawa a yi musu fi sabilin layi.
Yawa, to mun gode.
Yawa, a jihar Kaduna muna jin daɗin abubuwan da ke tafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Katsina, wani ne a Katsina?
Malama Fatima ce wallahi, daga nan ne Aduwa ta har Katsina.
To madalla malama Fatima, muna sauraren ki kuma duniya na sauraren ki.
Wallahi kuwa ga Allah ina so in kira ku. Nagode, nagode, a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Mun gode da
Allah dai ba
ta. Shin kin yi wata gudunmuwa wurin samun zabe cikin lumana kuwa? Akwai wata gudunmuwa da kike bayar?
Wallahi alhamdulillah nan ne Aduwa dai mun yi lafiya, mun kare lafiya.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu kyale kiki je ki huta, da fatan za mu sake samu ki wata rana kuma ki bugo ki ba da ra'ayinki akan maudu'i da muke da shi. Har yau dai muna nan a jihar Katsina din. Wane ne mutum da biya Katsina?
Alhaji ne.
To bismillah malam.
Hello?
Na'am.
Oh, oh, akan da wanda aka yi. Hello?
Eh, muna sauraren ka, duniya na sauraren ka malam. To madalla, wai tambaya muke, shin akwai wata gudunmuwar da kai na ganin an samu zabe cikin lumana? Kai kashin kanka.
Kai kuwa?
Madalla, kamar me?
Eh, to matasanmu da yana ba su san.
To madalla, bari dai mu je yanzu tunda mun ji ka, bari mu dauki kira ta karshe da Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Baba ya kuma tsere, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder, kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, duniya na saurinka.
To alhamdulillah, ni dai ina so dan ba da shawara dangane da su kan siyasar mu na Najeriya. Sai da cece kusur da muke dan gani a Facebook, an yi magana bai da sakamakon zabe ba, ko kuma irin wannan,
to
gaskiya za su mai da hannu ga baya. Ko muna dan
wai muna duban irin gudunmuwar da muka yi, mun zo da wannan maudu'in, amma ba shi ne muke duban shi a yau.
Yawa, to kakara ji na baba.
Na'am.
Yawa, to ni da gaskiya kamar inda na tsaya kusan awa shida a kan layi har na yi zaɓe, to ni gaskiya ban taɓa tsayawa tun da ake zaɓe a Najeriya, ban taɓa yin zaɓen da na tsaya a tsaye har na yi wannan zaɓe a wannan rewar lokacin ba, kuma saboda yanayin yadda na.
To madalla, mun da tsaya, mun gode da waɗanda suka kira mu, insha Allah. To madalla, yanzu kuma ga sarfi Lashim Gumal ya dawo mana da labarai a wannan karo a takaice.
To a takaice, sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuni da cewa shugaban Muhammadu Buhari ne ke kan gaba, amma babban jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da kirgin. Tana mai cewa ba daidai ba ne kuma ba za ta amince ba. Yau Litinin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta ce Buhari ya ci zaɓe a ƙalla jihohi shida, inda kuma abokin takararsa Atiku Abubakar ya lashe babban birnin tarayya Abuja. Shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya ce jam'iyyarsa ta gano maguɗi a jihar Nasarawa da kuma babban birni. Da yake magana a wani taron manema labarai a Abuja, zargi gwamnatin Buhari da haɗa kai da hukumar INEC don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar. Amurka ta nuna damuwarta akan shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir, wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya, duk wanda cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zanga ƙin jinin gwamnati. Za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta ɓacin da shugaba Omar al-Bashir ya ayyana a ranar Juma'a da ta gabata. Muƙaddashin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Jonathan Cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau Litinin. Gwamnatin Amurka ta Donald Trump tana tare da shugaban wucin gadi na kasar Venezuela Juan Guaido. 100% mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen kasar Venezuela. Ya ce, muna tare da ku da sauran duk ƙasashen da suka hallara a nan a yau. Za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai kun samu demokaradiyya da 'yanci. Mike Pence kenan ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a yau ɗin nan.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya jaza ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran rahotanni, labarai da kuma shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai Malama Julie da ta shirya ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. David Babaya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairi dan nasa. Amin summa amin. Shede safi.